بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المصنف رحمه الله: وإنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبه فهم من المقربين. ما أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا. وأما ما يقول الله به عبده من الأضرار بقلب العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا حواله عليه، بل قد يسأل بها قوم إذا أطاعوه في ذلك، وقد يخشى بها قوم إذا أطاعوه في ذلك. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أعوذ بالله السميع العليم إلى الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دائما الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da wannan yammaci na ranar Talata 24 ga watan Muharram, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430, wanda kuma yayi daidai da 20 ga watan 1 miladiya ta 2009. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan jihar Katsina a kofar Kaura, a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karanta littafi mai suna As-Sifatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafar Abu al-Abbas Shaykhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn al-Jamia al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana shekara 728. Kuma wannan shi ne majalisinmu na 22 na kuma a jerin gwanon majalisarmu shi ne na 66. Idan ba a manta ba, Ibnu Taymiya a wancan satin ya fara magana a kan abin da ya shafi karama da bambancinta da abin da yake ba karama ba, abin da yake yaudara ko rufa'ido ko damfara. Ahlus Sunna sun yarda da mu'jizozi da Allah yake ba wa annabawa, sun yarda akwai karama da Allah Maɗaukakin Sarki yake girmama waliyansa muminai da su. Haka nan kuma sun yarda akwai abin da ake cewa istidraji, wato talala, wani abu mai kama da karama amma ba karama ba ne. Ahlus Sunna duk sun yarda akwai waɗannan. Sun yarda akwai mu'jiza, kamar yadda muka faɗa, mu'jiza da Allah yake ba wa annabi wanda ya da'awar annabci domin ta zama alama ce da take nuna gaskiyarsa. Cewar da ya yi shi annabi ne, Allah ya ba shi wannan alamar domin wannan ya nuna cewa da gaske shi annabi ne. Mu'jiza tana tare da da'awar annabci, wato wanda ya yi da'awar annabci shi ne ake ba wa mu'jiza. Mu'jizan nan na farko dole ta kasance wani abu ne da babu mai iya yinsa sai Allah, shi ma la yaqdiru alayhi illallah, abin da ba mai iya yinsa sai Allah. Dole ta kasance haka. Mutum ya ce shi annabi ne, aka ce menene mu'jizarka,
yake mu'jiza ta za ku ga na zauna za ku ga na tashi za ku ga na yi magana za ku ga na yi shiru wanda mu'jiza ce kaga wannan kowa ma da iyaka dole ta kasance la yasbihu alayhi illa Allah dan nan mu'jiza dole ne ta kasance wato wani abu ne da ya saba wa al'ada da ya saba wa abinda aka saba gani idan mutum ya ce shi annabi ne aka ce menene mu'jizarka ya ce za ku ga rana ta hudu daga gabas ta faɗi yamma wannan mu'jiza ce na'am abinda ya faɗa ba bai iya yin shi sai Allah amma wannan ai bai saba wa al'ada da aka saba gani ba ya ce mu'jiza ta za ku ga dare ya yi kuma za ku ga safiya ta yi wannan ba mu'jizar ka ba ce kowa ba ya san da wannan duk kafin a haife ka ga Allah ya yi sama da ƙasa to ka kasance ka saba wa abin da aka saba gani kamar yadda Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato mu'jiza ta tsagewar wata ya tsara mata sa'atu wa shaqqal qamar ba a taba ganin wata ya tsage ba sai a wannan lokaci kaga wannan mu'jiza ce sannan mu'jiza ta kasance bayan da bayan yayi da'awar annabci a nene shi ya kawo mu'jiza din ko mu'jiza din ta zo a lokacin to da yake shi annabi ne aka ce to me mu'jizar ka ka nuna wani abu da zai nuna gani da gaske Allah ne ya aiko ka sai ya kasa nuna wani abu a lokacin babu wani abu da zai nuna gaskiya yake faɗa sai bayan wasu lokuta masu tsawo sai aka ga wani abu ya faru mai ban mamaki sai ya ce ai shi ne ya kawo shi ka ga ba za a yi ba domin bai haɗu da da'awar ba ya kamata su zama tare lokacin da yake cewa shi annabin ne ake cewa kawo dalili kawo alama a ga wannan abin ya faru a bayan faɗarsa haka ɗin nan take ba sai a tsawon lokaci ba sannan kuma in wani abu ya faru sai ce ai a dalilin sani sannan kuma wannan mu'jiza ɗin ta dace da cewa shi annabi ɗin ne idan mutum ya ce shi annabi ne aka ce ne daga mu'jizar ka ya ce shi ne za ku ji wannan dabbar dabba ne za ta magana za ku ta yi magana ta gaskata ne annabi ne shi ke nan sai dabbar sai ta yi magana amma sai ce kai maƙaryaci ne kaga wanda kaga ba zai ce ya samu mu'jiza ba Allah ya tsona masa alfihi to sannan dole ne wato mu'jiza ta kasance lokacin da ake da damar aiko da annabi bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kaga babu wanda yake da haƙƙi ya ce shi annabi ne domin an rufe annabta ko da wani zai zo ce shi annabi ne ko da zai cika duniya da abubuwan mamaki wannan ba zai sa ya zama mai gaskiya ba domin an rufe wannan kofa Allah ya gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne cika bakin annabawa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina yana cewa la nabiyya ba'di babu wani annabin da zai zo bayana to kaga ko da wani zai zo ce shi annabi ne ya bada dukkan hujjoji waɗanda za su iya gamsarwa ta fuskar hankali wannan ba zai sa ya zama annabi ba saboda wannan da'awar da ya yi mun san ƙarya ce saboda Allah maɗaukakin sarki ya nuna ba haka ba za su faru ba to duk wannan alamomi ne da suke nuna abu kaza mu'jiza ne abu kaza mu'jiza ne to ita karama galibi takan kasance ga wani mu'mini mai tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki yakan ba shi karama domin ya ɗaukaka darajarsa ya ɗaukaka matsayinsa ko ya ba shi karama domin ya ɗaukaka addini da wannan karama wannan ita ce ake cewa karama karama takan kasance tare da mu'minai masu tsoron Allah bayan Allah na ƙwarai kuma Allah yana ba su wannan domin ya ɗaukaka martabarsu ko kuma ya ɗaukaka addinin shi kansa to akwai bambanci tsakanin karama da kuma damfara ko ko wannan wato za ka ga wani lokaci ga wasu abubuwa na faruwa wanda sun saba al'ada ba su cika faruwa ba ko ba sa faruwa amma kuma ga shi sun faru a hannun wani kuma ba lallai wannan abin ya zama karama ba ya zama wani yanayi ne na shaitani to akwai abubuwan da mu ahlus sunna muke cewa su suke bambance tsakanin karama da abin da yake nadama ba karama ba daga ciki akwai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da da'a ga abin da ya zo da shi na alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama dole ne idan mutum ya ce abin da ya zo a hannunsa karama ce, sai ya kasance mutum ne mai da'a ga Allah, mai biyayya ga Allah, mai aiki da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake kaurasewa dukkan ayyukan da suke na saban Allah, yake kokarin guje musu, ko da zai je sako to wani abu ne wanda ba zai yawaita faruwa tattare da shi ba. Wanda shi ne mumini da tsoron Allah, shi ne abin da zai gudana a hannunsa na ban mamaki za ka iya kira shi karama. Amma in ya zama ba mumini ba ne mai tsoron Allah, mutum ne da aka san shi da keta dokar Allah, da keta shari'ar Allah, da fada da addini, da yaɗa bid'a, da ainihin yaƙar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, da yaɗa miyagun aƙidu cikin al'umma, wannan ko mene ne za ka gani a tare da shi ba za ka kira abin karama ba. Da za ka gan shi yana yawo a cikin iska, wannan ba za ka kira abin karama ba. Da za ka gan shi yana yawo a kan ruwa, ba za ka kira abin nan karama ba. Wannan sai dai ka kira abin da yake yi halin ne shaytani, wani yanayi ne na shaitan. Shaitanu ne suke taimaka masa a kan abin da yake yi domin ya ci gaba da fatar da bayan Allah. Shaitanu na aljanu, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ta hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin atim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Allah maɗaukakin sarki ce bala ba ku labari ga suwa ne mai shaitanu ke sauka ba ku kawo musu wahayi, ku kawo musu ɗauki da agaji. Tanazzalu alaihim ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin atim, duk wani makaryaci mai yawan ƙarya, mai yawan saban Allah, to su ne shaitanu suke zama tare da su. Waman ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin, wanda duk ya bijirewa da'a ga Allah mai rahama, Allah maɗaukakin sarki yake za mu haɗa shi da wani shaitani, shaitanin nan ya zama abokinsa wanda ba sa rabuwa. Shi ne ma'anar kare abokinka da ba kwa rabuwa kullum kuna tare. To duk wanda ya bijirewa Allah, ya yi watsi da littafin Allah, ya riƙe littafin shaitan, Allah yake sai mu haɗa shi da wani shaitan ya zama abokinsa na ƙus da ƙus wanda ba sa rabuwa dare ko rana. To wannan abokin lafi na shaitani shi zai riƙa taimaka masa a riƙa ganin wasu abubuwa na ban mamaki suna faruwa a tare da shi. Waɗanda ba su san addini ba sai su zancewa waliyi ne, tare da cewa ga yanayinsa, ga abubuwan da yake faruwa a tare da shi sun saɓawa shari'ar Allah, sun saɓawa alƙur'ani da hadisi. Don haka farkon alamar da za ta nuna wani karama shi ne ka ga shi wannan mutum mai biyayya ne ga Allah, mai biyayya ne ga manzo sallallahu alaihi wa sallama, ba ɗan bid'a ba ne, ba mai yaɗa shirka ba ne cikin al'umma. Sannan abu na biyu wanda ahlus sunna suke jaddadawa dangane da karama, sukan ce karama ba koyanta ake yi ba, wato ba zuwa ake a zauna a koyi wani abu ba sunace karama. Koya maka kamar yadda matsafi yake koyan tsafi, ɗan damfara yake koyan yadda zai yi damfara, doka yake koyan yadda zai yi dokanci. Kaga duk waɗannan wani abubuwa ne da ake samun su ta hanyar zai, ta hanyar koyo. To ita karama ba ta hanyar koyo ake samun ta ba, wani abu ne da yake zuwa daga Allah. Saboda haka wanda zai ce kabiru za ka samu karama, ko ka zauna da ni za ka samu karama, wannan ɗan damfara ne. Dan ka zauna da shi ba lallai ka samu karama ba. Karama wannan ba ta hanyar koyo ake ɗaukan ta ba, bare ka ce zama da shi zai sa ka samu karama. Abu na uku da za mu iya bambance karama da abin da ba karama ba, ita karama ba ta faɗa da karama. Domin karama abinda kake nufi, Allah ya girmama wani, ya ɗauka kamar tabarsa, ya ba shi wani abun mamaki. Kaga kenan karama kyauta ce daga Allah, karramawa ce daga Ubangiji. To ta yaya kuma za a ce wani shi ma ya fito da tashi karama ta yi fantakali da ta ɗan uwansa? Idan aka ce waliyai suna rikici akan karama, to nan za ka fahimci ba waliyan ba ne, in ba waliyan ne to ba na Allah ba ne. An karanta ku al-karama la yu'aridu ba'daha ba'da, domin dukkan wani abu, dukkan su wani abu ne daga Allah, kuma duk abu ne wanda aka gudanar da shi domin tabbatar da gaskiyar addinin musulunci. To ya za a yi ake suna karo da junan su? Kuna da wali dan marina, kuna da wali dan masani, kuna da kistar tsayuwar wata, ko da ya tsayar da su da ya je hushi haka daga ta kasa cewa wannan ba karama ba ce abu da aka wannan abu da aka fahimci cewa abin da ake faɗa ɗin ba karama ba ce imma a kowane ɗan marina a kowane ɗan masani ke in an faɗi cewa haka ta faru a tsakaninsu to ƙarya ake mutu inda gaske akwai shi sannan ita karama kamar yadda muka ce daga Allah take an ba san Allah ba zai rushe ta ba amma duk abin da ba karama ba abin da yake daga shedanu ne da zarar ka ambaci Allah sai an batan Allah ya soke wannan abin ya rushe shi kuna jin ana karanta hadisin Imam al-Bukhari wanda ya rawaito shi daga Abu Huraira ta Allah kara masa yarda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa Abu Huraira ajiyar dukiyar zakka sai wani aljami shedani ya rika tsallabowa cikin dare yana kwasar abincin da aka bawa Abu Huraira ajiya na zakka har wata rana dai Abu Huraira ya kama shi tsamo-tsamo gashi ya zo kwata Abu Huraira bai san aljani ba ne bai san shedani ba ne domin zai fito a sirga ta mutum ya kama shi a matsayin ka kama barawo shi ne sai ya ce da shi bara in yi baka wani abin da idan ka faɗe shi wato zan baka wani abin da zaka faɗa in ka faɗa shedan ba zai kusance ka ba inda rana ne har kai yamma inda yamma ne har kai gari ya waye ya ce ka karanta ayatul kursi Abu Huraira ya sake shi tashi gari ya zo gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqaka wa huwa kadhib zaka shaytan ki shaytan ne wannan kuma abin da ya faɗa maka gaskiya ya faɗa maka alhalin shi ne yawan ƙarya ne to magariyaci ne amma anan ya faɗa maka gaskiya to kaga duk abin da zai zo daga shaytan da zarar ka karanta ayatul kursi to za ka ga wannan abin ya lalace ya balbalce ba zai samu gurbin zama ba shi ya sa duk wani boka duk wani mai sihiri ba ya son karatun Qur'ani da zarar za ka tunkare shi lokacin da yake sihirinsa ka karanta ayatul kursi ko ka karanta fatiha ko karanta qul a'udhu guda biyu to nan da nan za ka ga sihirin da shi ya lalace kaga alama ba karama ba ce karama daga Allah take in aka karanta Qur'ani yayin da ake nuna karama to wannan karamar haske za ta ƙara ƙarfi ba lalacewa za ta yi ba wannan duk yana daga cikin abubuwan da za ka iya bambanta tsakanin karama da abin da yake ba karama ba ne rufa'ida ne yaudara ce sannan ahlus sunna suna faɗan wasu batuttuka dangane da karama na farko sukan ce bai halatta mutum ya ta'allaka imaninsa da karama ba ce in ya ga karama to shi mumini ne inda ga karama ba akwai magana akan imaninsa wannan ba daidai ba ne ahlus sunna ba ta haka duk da cewa za ka ga cikin wasu littattafan sufaye ana rubuta cewa Abdullahi bin Sahal Sahal ibn Abdullahi Tusturi Sahal ibn Abdullahi Tusturi yana cewa wanda duk ya yi zuhudu tsawon shekara 40 tare da ikhlasi sannan bai ga karama ba to ya tuhumci zuhudinsa ba dan Allah ya yi ba wato shi yadda yake faɗa in ka yi zuhudu na tsawon shekara 40 dan Allah to lalle ne ka ga karama to kaga wannan maganar ba daidai ba ce tunda karamar nan wani abu ne daga Allah sai ya ga dama ya gudanar da ita a hannun wanda ya ga dama kaga a ce a'a yawan ibadar ka ne zai sa ka samu karama wannan kuskure ne kamar yadda mu'jizoji da suke da Allah yake bawa annabawa wani abu ne da yake ba su ba su ne suke yi wa kansu ba to haka nan ma ita ma karama abu na biyu duk abin da ya gudana a hannun wani sawa'un annabi ne ko waliyi ne wannan abin daga Allah ne daga kaddarar sa ne shi ya ga dama ya gudanar in bai ga dama ba zai gudanar da abin ba ba wai shi wannan mutum ba ne shi ya yi abin da kansa a'a Allah ne ya gudanar da wannan abin ai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya nuna musu mu'jiza ko kai ta zana abubuwa daban-daban cewa sai sun gan su tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan su yarda shi ne zan Allah wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjira lana min al-ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ومن يؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كذا لو كنت تكتب يسمى كبيش سيائمت وأن أبو الله سلم في دشيء اللبني تكتب غام إيماني لكيبا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع في كاسا يتأتى كانت أبو جومنا جلوة أنسان در مكة قريرا يفقه بيه الوضوء باغولين جلوة يكي قبطكا با باغولين جلسين حقوا يوانا جلسين سبا أما سبو دول سؤولي من ذان الله صلى الله عليه وسلم فكتي سيامي مكة فوق إلى أكدوبا يوانا قبطكا تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ko yanzu kana da wata gona wani lambu na dabilai da ilabi maka gari ne wanda yake mai fako gari ne da Allah ya sifanta shi wajin ghairi ji zar'in babu shuke shuke balle tana a samu lambuna wanda suke cike da ilabi kaga wannan shi ma kokarin kura ne wato kamar yadda maka ta zama kamar aljannar duniya duk inda ka shiga kana tsakankanin dabilai ga ilabi ga kayan daɗi au takuna laka jannatin min nakhilin wa ilabin wa tufajjira khilalaha tafjira tufajjira al-anhara khilalaha tafjira sannan bayan an samu aljannatan ma a gonakan ma na ilabi da dabilai kuma ka ƙuƙugo da ruwa ya zama ƙorami suna gudana ta ƙarƙashin su suka ce au tusqita as-sama'a kama za'amta alaina kisafan tunda ka ce in ba mai imani da kai ba za ka sa Allah ya ɓangaro sama ya rufto mana da ita to ka ɓangaro mana sama ka rufto mana da ita ɗin in har da gaske kai annabi to kaga in kama ta ɓangaro ta rufto kaga ai maganar kuma ki imani ta kanki au ta'tiya billahi wal malaikati qabila suka ce ko kuma ma ba wannan ba sai ka je kun zo kai da Allah da mala'iku duk gaba ɗaya sun yi kuka Allah ce ni da aiko ka mala'iku ke gaskiya ne ya aiko shi to kaga gaba dai aiki kai au tarqa fi sama au takuna laka au yakuna laka baytun min zukhruf ko kuma daga kana da gida na zinariya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya da komai an san tasowarsa yau ya rike yau mutanen Makka suna biyan shi albashi ko wannan shi da abin da rike shi to amma a ce ya yi gida na zinariya kana talaka fitin a ce ka yi gida na zinariya kaga a ce ake a ce kai makareci da abin da suke faɗa ba gaskiya ba ne sai suka ce autar fafis sama ko mu ga kawai kana hawan sama ba tsari kawai ka lula ka kayi sama ganka in kayi sama kuma sai mu ga ka sauko da littafi a hannunka to ka yi san ka ɗauko mana littafin ba yadda ka ce jibrin ne ka maka wahayi ba ko muke buga kawai ka kama kana taka sama au tarqa fi sama wa lan nu'mina li ruqayyika dan ka taka ba ka hawo ba za mu imani ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u sai ka kawo littafin da za mu karantawa a cikin ayyu bayani ɗaya daga cikin annabi to kaga masu fadar wannan ai basu serious wato niyyar su imani ba Allah da ya tashi sai ce kul ka ce musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga Ubangiji na ma'ana Ubangiji na ya tsarkaka daga dukkan wata nakasa duk abin nan da kuka faɗa Allah zai iya yi babu abin da zai gagare shi amma hal kuntu illa basharan rasula ni ba wani bane face mutum ne da Allah ya zaɓe da aiko ni da yanzu ni mutum ne yadda ɗayan ku yake mutum ba zai iya waɗannan abubuwa ba ni ma mutum ne saboda haka Ubangiji na shi ne iya ga damar zai ko mai gada min ba saboda haka ita ma karama haka ce mutum ba shi yake cewa ku zo muku karama abu ne da Allah yake gudanar da shi a hannunsa wani lokaci ba bai zan zai faru ba sai dai Ubangiji ya nuna mata irin wannan sannan abu na uku da ahlus sunna suke faɗa a nan har ila yau sukan ce babbar karama shi ne riƙo da addini wanda ita ce babbar karama da Allah zai yi wa mu'mini ka zama mai riƙo da addini kana bin Allah da manzonsa sau da ƙafa kana ƙoƙarin kaucewa dukkan abin da Allah ya haramta wannan shi ne zai babbar karama kaga kenan dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah yana da me yana da karama dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah mai karama ne domin babu karamar da ta kai al-istiqamatu ala ta'atillah tsayawa akan biyar addinin Allah sai yasa malamai suke cewa kun taliban lil istiqama wa la takun taliban lil karama ka zama mai neman istiqama tsayuwa da rangadin akan hanyar Allah tutar akan addinin Allah kada ka zama mai neman karama yanzu abin da ya jawo su suka yi tsayuwa addinin Allah makarkashiya kenan suka rika masa zaman kasa saboda kasancewar da farkon al'amarinsu an nuna musu cewa ɗaya suka riƙe addini suka yi surifi kaza suka yi zikiri kaza za su samu karama aka ba shi zikiri ya yi ta yi shekara da shekaru shi ne ga karama to kaga daga nan sai ya shiga yi wa addinin gaban ƙasa kuma sai ya shiga yin damfara da tsirin karama don an nuna masa cewa in ya yi zai samu karama kuma ya yi shi bai ga karama ba to domin da kuɓutar da kansa in kuma a'a wasu kuɗaɗe ya kashe don ya samu karamar kuma bai samu ba kaga yanzu zai ƙoƙarin fashewa to ta haka sai ya shiga damfara da cutar bayan Allah sannan mai karama ba mutum ne bai cika baki ba wanda duk zai cika baki yana mai isa kuma a taɓa mu a gani mun za mu yi kaza za mu yi kaza duk wanda ya taɓa mu ya gama yawo irin waɗannan maganganu mun za mu nuna masa karama wannan alama ce da take nuna cewa karamar shaidan zai nuna masa ba ta Allah domin kamar yadda ƙurtubi yake faɗa a tafsirinsa mu'jiza ita ce ake son bayyana ta karara amma karama so ake ba a maɓoye ta ba wasu ake a bayyana ta ba kore ta ake so a yi ba wai fitowa ake so a yi a nuna ta karara ba sannan abu na biyar karama innama takunu li nusrati ad-din ala nuna karama ne don ɗaukaka addini duk inda ka ga wata karama ta bayyana a hannun wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata karama ta bayyana a hannun wani tabi'i ko wani limami daga cikin limaman musulunci za ka samu wannan karamar tashi ta bayyana ne a wani mahalli a wani bigire na ɗaukaka addinin Allah amma dukkan wani wanda zai nuna karama ko ya nuna wani abu da sunan karama amma ba a mahallin ɗaukaka addinin Allah ba karama ba ta kasancewa haka mutum kawai a ganshi yana yawo cikin namun daji yana zama tare da su yana cin abinci tare da su sai karama ce wannan ba wani ɗaukaka addinin Allah don ka zauna cikin namun daji babu da gane ɗaukaka addinin Allah ko ya dinga ta'amuli da aljanu haka kawai a ganshi yana ta'amuli da aljanu wannan babu babu batun ɗaukaka addinin Allah a ciki inda ɗaukaka addinin Allah yake nan ake samun karama sannan abu na ƙarshe da ahlus sunna suke faɗa dangane da karama suka ce karama ba za ta taɓa zama saɓan Allah ba duk abin da yake saɓan Allah ne to ba za mu yarda karama ba ce domin karama daga Allah take Allah shi ya hana saɓan Allah saɓansa to yaya kuma zai ba da karama wacce take saɓan Allah to a nan ne gida ke fata a nan ne ake cewa ba mu yarda da karama kun ga dukkan bayanai da suka gabata in ka zo ba da littafan ahlus sunna na da can da waɗanda suka zo bayan har zuwa na yanzu duk za ka ga suna lalata batun karama kuma suna cewa sun yarda akwai karama karama ita ce girmama mumini da wani abin da ba a saba gani ba wani abin ba maki ahlus sunna sun yarda da wannan amma bisa waɗancan ƙa'idoji da nayi bayani a duk lokacin da aka ga waɗannan ƙa'idoji sun saba aka kira kuma wannan abin karama to a nan ne ahlus sunna suke turjiya su cije su ce ba su yarda ba to wanda ya so zakin ahlus sunna sai ce ba su yarda da karama ba wanda mu kuma a namu ganin wannan ba karama ba ce domin duk abin da ya saba wa Allah ba karama ba ne to sufaye da masu bin tafarkinsu a da da yanzu sun yi rubuce-rubuce da yawa a kan karamomi ahlus sunna ba su zauna suna rubuta wasu littattafai akan karamomin malaman sunna ba sai za a rubuta karamomin wane karamomin wane wannan ba aikin ahlus sunna ba tsaya sun yi wannan ba amma sufaye sun ba wa wannan lamari na karama ɗin wani fage mai faɗi ƙwarai da gaske sun ba shi lokacinsu mai soka wajen su yi bayanin karamar waliyansu, har ma wasu littattafan aka ware su da wannan suna jami'u karamatil awliya'i na Yusuf ibn Bahami, kila wasu daga cikin ku sun san shi, jami'u karamatil awliya'i. Akwai lawaqihul anwar wanda aka fi sani da at-tabaqatul kubra na Abdul Wahhab al-Sha'rani, duk bayanin waliyai ne da karamominsu. Akwai karamatu awliya'i Sudan, waliyan Sudan da karamominsu, na wani malami da ake nufi da aka ce da ake kira Muhammad Nur bai falla. Akwai littafin al-Ibril fi kalami sayyidi Abdul Aziz al-Dabba, shi ma duk magana ne akan karamominsa, littafan karamomi suna da tiri. To a irin wannan littafai aka riƙa bada wasu labarai waɗanda aka ce sun faru a hannun wasu waliyai, wanda wannan labaran suna nuna karamominsu, wanda mun kuma muka kalli abin kallo na shari'a, muka auna shi da mizanin Alƙur'ani da Sunna, sai muka ga abin ya ƙi hawa kai, sai muka ce gwamnatin karama ba ce, mu a gurin mu ma a nan shi waliyin saɓawa Allah ya yi, ba karama ya nuna ba, saɓawa Allah ya yi, kuma shaitanu ne suka taimaka mishi akan wannan. Yanzu kamar misali a cikin jami'ar karamatul awliya, zan ba da 'yan misalai domin a fahimci dalilin da yasa ake cewa bai yarda da karama ba, duk da cewa bayananmu sun fito karara a littattafan sunna da yawa. Allah ya gaya muku Hibatullahi Lalaka'i Abul Qasim, littafi gare shi jami'ar karamatul awliya, daga karamatul awliya, da jami'ar karamatul awliya juz'i na karshe, juz'i na biyar a cikin littafin sharhu usul i'tiqadi ahli sunna, jini insa na ƙarshe don magana ce a kan karama, kuma wannan babban kundi ne da ahli sunna suka yarda da shi wajen bayanin aƙida ta sunna. In ka duba cikin littattafan Ibn Taymiyya ko da cikin Al-Aqidatul Wasitiyya ka duba, ƙarshen sa ya yi maganar karama. Haka nan cikin littattafansa na fatawa mujalladinsa na 11 gurare da yawa ya yi maganar karama. Wannan littafin ma da muke karantawa kaga inda yake maganar karama. To amma wasu abubuwa aka riƙa faɗa da sunan karama muka ce bamu yarda da waɗannan abubuwan ba, sai aka ce baku yarda da karama ba. Zan ba da 'yan misalai kafin mu wuce wannan gaba don a fahimci abubuwan da muka iya yarda da su har yasa aka ce bamu yarda da karama ba, tare da cewa wannan ƙarfi ne ba gaskiya ba ne. A cikin littafin Jami'u Karamatul Awliya na Yusuf ibn Bahami, juz'insa na farko, shafin na 284, yana ba da labarin wani shehi wanda sunan shi Muhammadu Suwayi. Yace Muhammadu Suwayi din da ya auri wata budurwa, bai tare da ita ba sai mutuwa ta zo mata, sai yace da ita idan ta kuskura sai ya aure bayan sa, ko wane ne ta aura zai mutu, ko wa ta aura sai ya kashe shi. Shikenan bayan mutuwar sa sai ta yi fatawa wajen malamai ga abin da shehi ya gaya mata, ita dai yanzu budurwa ce, yarinya ce, ga abin da ce ya ce in duk wanda ta aura sai ya mutu sai ya kashe shi. Sai suka ce a'a, wallahi ai ya haramta miki aure, wannan ba haƙƙin ka bane, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka haramta auren matarsa, amma ban da shi ko wane ne ana iya auren matarsa bayan mutuwar sa. Malamai suka gaya mata wannan kamar yanda shi Yusuf ibn Bahami yake da kai to mana. Shikenan sai ta je ta auri wani, da ta auri a ranar da ya tare, a ranar ya zo ya soke shi ya mutu, sai gawarsa aka ɗauka da safe. Ya ce matan na haka sai ta zama har ta tsufa ba aure, don Allah wanda ya halatta, kuma wanda ya kamata ya zama karama, haka kawai ta yi kisan kai. Ka ga a nan zai iya haɗa baki ko dai da wasu shayaɗinun insi, ya ce sanda ta yi aure ku dare gidan ku kashe mutu, ko ya haɗa baki da shaiɗaninsa na aljanu. To irin wannan an kawo mana shi a matsayin karama, sai mu ce ba mu yarda ba, sai a ce a ku yarda da karama ba kenan. Daga cikin irin karamomi da ne da Abdul Wahhab al-Sha'rani yake faɗa a cikin littafin sa Tabaqatul Kubra ko da Waqi'atul Anwar, a juz'in farko shafi na 133, yana ba da labarin wani waliyi cewa duk sanda ka je neman shawara a gurinsa sai ya ce maka ba ni ɗan lokaci zan tambayo Jibrila, sai ɗan ba ni lokaci zan tambayar maka Jibrila. sai ya tambaye Jibril sai Jibril yace eh ayi ko ka ayi sai kuma ya gaya masa shi to ga abin da Jibril yace a gaya ma aka ce wala karama ji wannan za mu yarda wanda ya saba wa karama to duk wanda da awar wahayi ne bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wanda ne tafi dashi hadisi din sa na dai tafi da 161 ya ba mu labarin wani wali da shi kuma karamar da shi ne babu wani abin da Allah yake fararwa a duniya sai ya sanar da shi ta dukkan neman izini duk abin da Allah zai yi sai ya gaya ma wannan wali sai ya nemi izininsa ya yi ko kuma ya yi Yusuf al-Nabhani a cikin Jami'u Karamatul Awliya juz'in sa na biyu shafi na 286 yana gaya mana labarin wani wali wanda irin waliyan nan ne masu kama da mahaukata su da suke kira al-majazi al-majazi shi ne wanda ya abin nan kansa ya sanci zaka yana yawo cikin datti yana bin gona yana abin nan ko ya fito yana yawo sai yara suka rika bi shi suna tsokar da shi yadda suke bin mahaukaci shi da ke ya kwalla kira shi wannan waliyin ya ce kai Azra'ilu in ba ka karɓi ran yaren nan ba wallahi zan sauke ka daga mukamin ka na mala'ika wai ba jimawa duk yaren da sai ga su sun faɗi mutum kaga a ce Azra'ilu in wannan sunan da inganta a matsayin shi ne sunan mala'ika ba mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa a cikin alƙur'ani da sunan manzo Allah kawai malakul maut ake kiran sa kullu yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum babu inda aka kirawo shi Azra'ilu dan haka wannan sunan bai inganta ta fuskar alƙur'ani ko sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma irin wadannan littafan ko ne ma za ka gani to kaga Allah ya nuna malakul maut din a hannun shi wannan mahaukacin yake sai abin da mahaukacin yake yi shi zai ta yanzu da abin haka yake aida an shiga uku a cikin littafin tsawurin al-mujalli fi tsawurin wani risala ce a cikin hawilin fadawi na masyidi akwai inda ya rika nuna cewa waliyai suna zaune a ɗakunan su ka'aba kan jinkiri tsawafi a cikin maimakon sun jinsu tsawafi ita ta yi tsawafi har ma wasu suka rika tafani to in ka zo tsawafi ka abar ba ta nan yaya hukuncin tsawafinka za ka yi a mahallin ta ko za ka jira ka dawo kaga waɗanda a faɗa mana ke a tsoron karama za mu yarda da ba mu yarda a cikin tsamatsatu shafi'iyya na ibnu sukki ya jirgi da sukki alisalin da tabakatun shafi'iyya mujalladin sa na tara shafi 213 nan baya ba mu labarin wani wali wanda aka yi bari a garinsa a yana yawon sai yi ta wani gari garin an yi bari ana fama wahalar abinci ya zo gurin wani mai gurasa ya samu mutane sun yi layi suna kowa na kan ya sayi gurasa da zai kai bakinsa wani nan ba komai tare da shi ba ya da ko kwamo kawai sai sa hannu a jini sai ya dambazo kudi ya dambazo kudi daga abin da sun sa kawai sai ya kai wa mai gura sannan ya ce kawai bar musu kudin su ga wannan kawai ya raba musu gura sa kyauta shi ke lamin gura sa ya karɓi kudi ya ajiye ya yi talaba gura sa kyauta mutane duk suka watsa shi ma wali ya tafi ya sa sai bayan da an watsa wali ya tafi ya sa sai in ɗaga sai ga shi duk kudin da wuri a shi duk kudin da wuri to kaga fi sabilillah wannan karama ce to an faɗa mana wannan da sigar karama muka ce ba mu yarda ba sai aka ce ba su yarda da karama ba karama shi ne wali ya tuki mu bayan Allah me gurasa da yayi me ne bulka suka ce shi wali kamar yadda a cikin littafin al-Ibri لكلام سيدي عبد العزيز لكن تواشي ولي هنا وانت اكباش هكي تفرفي يانا لدامر يتل هنو احلجيه الدول ليقداما يدم بذوق ابن ليقداما فانت بيت لله كرامة وإذا يانا يداما يحكى kada zaune sai ka lalaba ka ji ba komai ya duniya ba yake bambancin wannan da kaka yake akwai bambanci yake shi farao ba da izini yake yi shi koli Allah ne yake wa idza fa'alu fa'ishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha sai Allah ne ya famu a cikin littafin jami'u karamatul awliya na Yusuf al-Bahani Yusuf al-Bahani bai dace da rasuwa ba mutumin Beirut ne amma asali mutumin Palestine ne amma ya gama ya yi rayuwarsa a Beirut shi ne mai littafin shawahidul haq fi istighathati bi sayyid al-khalq wani littafi da ya rubuta a kan halaccin in za ka faɗa ka kira sunan wani ba Allah ba littafi ne babba da muna karatu an sha zuwa ana muna hujja da shi a ciki ya faɗaɗi baƙaƙen maganganu a kan Ibn Taymiyya da tufka da walwala wani lokaci ya yi magana kuma wani lokaci ya zai warware ta ya ce ya yi mafarki ga shi aljanna sai ya ga ya gamu da tafiyyar sirri wani wanda ya yi zamani da Ibn Taymiyya kuma suka ɗan yi rusayyen maganganu da shi a kan wasu matsaloli da shi Ibn Taymiyya yake cewa bid'a ne shi kuma ke yana da bid'a gani to shi ne sai shi wannan Yusuf al-Bahani yake cewa ya yi mafarki a cikin littafin Shawahidul Haqq ya yi mafarki ya ga inda ya ga wannan mutum a cikin aljanna yana ta mure sai ya kuma ya hango can ya hango wani can a gefe wato a can a wani ɗan lungu-lungu haka ba ala shi ne bai samu sakewa yadda ya kamata ba sai ya kula Ibn Taymiyya ne yake sai kuma ya hango wani can a bayansa dishi-dishi ba a gane shi kowa ya ce yana dai tsammanin Ibn Taymiyya to ka ga dai a nan ji yadda aka yi tunda da Ibn Taymiyya ya shiga alhamdulillah wani guri ya ce Ibn Taymiyya jahili wani guri ya ce masa mai da aka dai ya yi kawai irin maganganu wanda ya ga dama to yana da littafin jami'u karamatul awliya sai da zai kawo muku abubuwan da ya faɗa na karamomin waliyai a cikinsa yake faɗa a cikin juzuɗinsa na biyu shafi na 209 inda shi Yusuf al-Bahani yake cewa wani wali ya faɗi cewa ɗaya daga cikin almajiran Adi ibn Musafir ana tuna Adi ibn Musafir wanda Ibn Taymiyya ya rubuta risala zuwa ga mabiyansa a wata makaranta a Masjidul Kubra shi ɗaya daga cikin almajiran Adi ibn Musafir yana zaune ta rana a gurinsa sai Adi ibn Musafir ya ce da shi kullu shay'in la ya'lamu kam marratan yanqalibu muriduhu fil layli fa laysa bi shay'in duk shay'in da bai san juyi nawa muridinsa yake yi da daddare a ɗakin sa ba to ba shay'in ba ma'ana shay'in na gaskiya shi ne shay'in da muridinsa yana ɗaki yana kwance shay'in yana ga juyi nawa yayi a dara to wanda shi ne shay'in na gaskiya sai muridin a ransa ba wai a fali a fili ba a ransa sai muridi ya ce kai wannan abu da wahala ne ya ce yanzu a shi abinda nake da matarsa shi ne yana gani saboda haka sai ya ƙaurace wa matarsa tsawon wata guda baya kula ta saboda wai kada shi ya gansa shi ke nan da ya zo wata rana ziyarar ce sai shi ya ce na sa abin da kai ke ciki ka ƙaurace wa matarka ya ce to shin wanne ka fi so shebin ta ya ganka da kana aikata halal ko ko ya ganka kana aikata haram wanne ya fi maka to shi ke nan daga nan nan ya tuba ya ce ya ji ya ji ba zai sake ba akwai wani shehi kamar yadda al-Ibriz ya kawo a cikin shafin sa na 21 cewa wani shehi ya sifanta wa muridinsa matar da zai aura bayan an yi auren sai shehi ya ce to duk ranar da za ka tare da matarka zan kasance tare da ku. Sai ɗalibin ya ce da shi, muridin ya ce da shi, to yaya zan san kana gurin? Sai ya ce zan nuna maka alama. Lalar da ya tare da matarsa ya zo suna magana, sai kawai ya ga jini na fita daga hancin matarsa. Sai ya ce wannan ba, sai matar ta ce ba sai ka laushe ni ba, sai ka laushe da hanci. Sai ya gane cewa tehin ne ya bayyana. Saboda haka sai ya shiru sai ya gaya masa. Sai da ya je ziyarar shehi sai ya gaya wa shehi ga abin da ya faru. Sai ya ce ƙwarai kuwa kuma ba don wannan jinin ya zuba daga hancinta ba, da ta yi rashin lafiya. To akwai abubuwan da suka fi wannan buri wanda ba za su faɗi ba. Wallahi akwai waɗanda sun fi wannan buri ba za mu iya faɗin su ba. Wannan kawai muna ba ku misalai ne na irin abubuwan da ake gadawa a waɗannan littattafai da sunan karama, wanda muka sa ƙafa muka shirya muka ce bamu yarda ba saban Allah ne. Aka ce bamu yarda da karama ba. A cikin At-Tabaqatul Kubra na Sha'arani na biyu shafi na 94 a tarjamar wani waliyi da ya kira Muhammad Al-Fugari, ya kirawo shi waliyi wanda ya san ilimi da asirai na Allah masu yawa. Yake wannan waliyi wata rana ya je wani gari zai muku huduba, yana daga cikin karamominsa, ya je zai yi muku huduba. Bayan ya yi godiya ga Allah a kan dimbari jama'a don ana zaune ranar Juma'a, yake ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alayhi salatu wa salam. Yana faɗar haka mutane sai suka yi ta a kansa, ashhadu an la ilaha lakum illa iblis kuma alayhi salatu wa salam. Mutane suka yi don kafirci ne, suna yin ta a kansa sai ya zara takobi shi kuma ya yi kansu duk mutane sai aka gudu wajen bakin masallaci ya kuma ya zauna. Wannan ba a yi sallar Juma'a ba a masallaci. Jama'ar gari sun gudu saboda sun gudu zai yayi kafirci. Shi kuma ya zara takobi ya hana kowa shiga masallaci. Yana nan a zaune sai wannan mutum ya zo garin sai ce wanda ai shi ne mana sallar Juma'a. Sai wani ma yanzu sai ce ai wanda shi ne mana sallar Juma'a. Sai da aka lissafa garuruwan da ya sallar Juma'a a ranar sun kai 30. Su kuma yan garin sun gaishe gashi a zaune a nan. Amma saboda yana rikida yana fitowa a kama daban-daban, akwai wani malami cikin malaman wurin da suke kare waɗannan abubuwa ba za ku yarda ba ga TV. Wai ai TV daga mu ɗaya sai a hasko ta. Sai a hasko ta tafillatar tafillatar. Saboda haka shi ma waliyi TV ne. Ibn Taymiyyah ya ce wa innama al-karamatu luzumul istiqama. Abinda ake kira karama shine tsayawa akan hanyar Allah. Wa anna Allah ta'ala lam yukarrim 'abdahu bi karamati, ko lam yukarrim 'abdahu bi karamati a'zama min muwafaqatihi fi ma yuhibbu wa yarda. Kuma Allah madaukakin sarki bai ba wa bawansa wata karama ba wacce ta fi girma sama da a ce bawan nan yana aiki da abinda Allah yake yake so da abinda Allah ya yarda da shi. Babu karamar da tafi wanda ke jini tafiya wa huwa ta'atu wa ta'atu rasulihi wa muwalatu awliyaihi wa mu'adatu a'da'ihi. Shi ne yi wa Allah biyayya da yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam biyayya da kuma jibintar masoya Allah da kuma gaba da bakiya Allah. Wa ha'ula'i hum awliya'ullah, masu wannan sifa su ne waliyan Allah na gaskiya. Allazina qala Allahu fihim, waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa dangane da su, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ku ɗaura ranar ne waliyan Allah babu tsoro tare da su kuma babu baƙin ciki tare da su. Waɗannan su ne waliyan Allah waɗanda suke yin abinda Allah yake so ya yarda da shi. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين. إذا سكت الكيما فيه وعلى بيئة سكن أبن الله يوجد تامو تنفر الله وأن ننسنا سكن المقتصدون وأن تندع ابن سبيع يفار مغنى أكرس كشك شمو منه. وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبه فهم من المقربين. idan kuma sun kasance masu yi wa Allah da'a biyayya cikin abin da ya wajabta musu da abin da kuma ya sanya shi mustahabbi gare su, wato suna aikata farilla da mustahabbi, to waɗannan suna cikin al-muqarrabina, wato makusanta zuwa ga Allah. Al-muqtasiduna masu takaitawa a kan aikata wajibi da barin haramu. Al-muqarrabuna su ne masu aikata wajibi kuma su aikata mustahabbi. Wannan walittakar su ta ɗaya na farko, ma'a anna kulli wajibin mahbub, tare da cewa kowane wajibi, kowane abu da yake wajibi to Allah yana son shi. Wa laysa kullu mahbubin wajiban, amma ba duk abin da Allah ya ce yana so yake wajibi ba. Don haka a cikin salloli akwai na nafila, Allah yana son su amma ba wajibai bane. A cikin azumi akwai azumin nafila, Allah yana son, yana son sa amma ba wajibi bane. Haka nan a cikin sadaka da zakka da mutum zai, sadaka da mutum zai, akwai sadaka ta wajibi ita ce zakka, akwai kuma sadaka ta tsawuri, Allah yana son ta amma ba wajibi bane. Haka nan a hajji, hajjin musulunci ta farko ita ce wajibi, dukkan wani hajji da mutum zai je bayan wannan Allah yana son wannan aikin amma ba wajibi bane. Saboda haka kowane abin da yake wajibi Allah yana son shi amma ba dukkan abin da Allah yake so yake wajibi ba. Wa amma ma yastali Allahu bihi 'abdahu min as-sarra'i bi khalqi al-'adat, amma abin da Allah madaukake sarki yake da raba bawansa na farin ciki ta hanyar keke abin da aka saba gani a al'ada, aure gairi ha ko ba tare da hanyar keke abin da ya saba al'ada ba, aulin zarra'i ko ya jarrabe shi da cutarwa ta hanyar keta al'ada ko ba ta hanyar keta al'ada ba. Falaita zalika li ajli karamati al'abdi ala rabbihi wa la hawani, ba dan Allah yana yin wannan ba dan kasancewar bawan nan ya fi kowa daraja a gurin Allah ba, ko kuma a'a bawan nan ba ya da matsayi a gurin Allah. A'a, Allah yana yin haka ne domin ya gwada wannan mutum ya ga zai masa biyayya ko ba zai masa biyayya. Zai yi haƙuri a kan abin da Allah ya jarrabe shi ko ba zai yi haƙuri ba. Bal qad yas'idu biha qaumin idza ata'uhu fi zalika, wanda Allah ya gudanar da wani abu na keta al'ada a hannunsa, yayi wa Allah biyayya to zai samu sa'ada, zai samu nasara, zai samu daraja a gurin Allah da ɗaukaka da gidan aljanna idan yayi wa Allah biyayya a cikin wannan. Wa qad yas'idu qaumun idza ata'uhu fi zalika, waɗanda kuma suka taɓa wa Allah cikin wannan za su haɗu da ainihin samu na Ubangiji da azaba ranar gobe kiyama. Allah yana cewa fa ammal insani, amma mutum idza masalahu rabbuhu, idan Ubangijinsa ya jarraba shi, fa akramahu, ya girmama shi, ya ba shi karama, wa na'amahu, ya ba shi ni'ima, fa yaqulu rabbi akraman, sai ya rika cika baki yana cewa Allah ya bani karama, Allah ya girmama ni. Wa amma idza masalahu faqadara alayhi rizqa, amma lokacin da ya jarrabe shi ya kuntata masa arzikinsa, fa yaqulu rabbi ahana, sai ya rika cewa Ubangiji na ya wulakanta ni, ya tozarta ni, ya watsi da ni, bai kula da ni ba. Wannan duk alama ce ta cewa wannan mutum ya tafi layi, ba mutum ne wanda ya san abin da yake fitowa daga Allah yana fitowa bane da kaddararsa da mashi'arsa. Kuma Ubangiji yana yin wannan dai ya zana ma bawansa ya ga cewa zai yi wa Allah biyayya ne ko kuma zai tallafi don abin da yake gudana ga bawa mai kyau ne ko mara kyau ne, jarraba ce daga Allah, ko dukiya Ubangiji ya baka ko lafiya ko ƴaƴa, wannan jarraba ce daga Allah. Haka nan Ubangiji idan ya hana ka waɗannan abubuwa duk ya raba shi da gare shi don ya iya don ya gane cewa za ka yi masa da'a ko ba za ka yi masa da'a ba. Allah maɗaukakin sarki ya zama da cewa ya zama dangantakar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Wannan yake ina buƙatar ma'anar wannan ayar, wa annu masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wannan ayar tana cewa masallatayya al-masajid, ko dai ya zama masallatayya wuraren da aka keɓance domin yin sallah, ko kuma al-masajid shi ne gaban sujjada, gaban da ɗan adam yake sujjada a kansu, tafukan hannaye biyu da ainihin tafukan ƙafafuwansa guda biyu da kuma goshinsa da hancinsa. Waɗannan su ma malamai sun fassara masajid da su cewa su ma ana nufin ana kiran su al-masajid. Ko dai ka ce masallatai ko gaban sujjada, duka waɗannan na Allah ne, ba a bauta ma wani ba Allah ba da su, kamar yadda ba a kiran wani ba Allah ba da sunan bauta a cikin masallaci. a kira wani ba Allah ba da sunan bauta ba, wai a kira wani wani ila kake wani zo wani a ba wani ake nufi ba. Addu'a huna ana nufin du'a'ul ibada, du'a'ul ibada, ba za a kira wani da sunan bauta ba a cikin masallaci, kamar yadda ba za a yi amfani da wannan gabbai ba a yi wa wani sujjada ba Allah ba. Sannan ya ce menene ingancin waɗannan littattafan famsuna hadisan tata'allaqu bil nisa'i. To wanda irin ɗan shi kucin littattafai ne da ake rubuta a dalilin ban karanta shi ba gare in san ingancin hadisan ciki ban san ya yake ba. Sai kuma wanda ya ce malam gaskiya ne manzon Allah ya ce akwai kishi da zai dami mamaci lokacin da ya zo mutuwa, kuma shaitan zai zo mata da ruwa ya ce mata ya kafirce idan yana so ya bashi ruwa. Wannan ban san shi a matsayin hadisi ba gaskiya, abinda dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa inna lil-mauti la sakara wa ja'at sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Wannan shi ne abinda Al-Qur'ani ya faɗa, shi ne kuma abinda Manzo sallallahu alaihi wasallam ya nana da hadisi ta sahihi inna lil-mauti la sakara, lalle mutuwa tana da magagi maye na mutuwa. Wannan kowa ya bi ta kansa, hatta Manzo sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya samu kanshi cikin sakaratul maut, ya wannan lokacin da zai mutu idan ya dau lokaci cikin su ma haka ya farfado sai yake illa lil maut da sakarat. Amma cewa kishi zai yi masa tsanani a kawo masa shedan ya zo ya ce wannan duk dai ana faɗa da a ƙara tsoratar da kai ka ji tsoron mutuwa. Yayin da hukuncin auren mace mai aiki, mun sha magana da aikin mace a wannan wurin, aikin mace a karan kansa ba wai laifi ba ne, matuƙar za a kiyaye dokar Allah. Saboda haka dan mace ta yi aiki ba wai ta zama fajira ko fasika ba, har a guji aurenta. Matuƙar dai aikin da kake ya dace da ɗabi'a ta mace, kuma kai kuma za ka iya haƙuri da aikin ta, babu wani abu. Ni sha faɗa a irin wannan guri cewa aikin mace ba shakka larura ne, ba a tabi ana san mace ta zauna a gidanta ne, kamar yadda Allah ya ce wa qarna fi buyutikum wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula. Asali mace ta zama a gidan take, to amma in larura ta sa ta fita aiki, to dole ne kuma ta kiyaye dokokin da Ubangiji ya dora mata a matsayinta na mace. In za ta kiyaye wannan dokokin ba wani laifi a cikin aikinta, shi karan kansa aikin ba wani laifi bane dan mace ta yi shi. Amma in za ta keta dokar Allah, to ko a gidanta take a zaune wannan laifin take, kuma ko shi namijin ko shi namijin idan a aikinsa zai keta dokar Allah, ai laifi yake, babu bambanci tsakanin mace da namiji a nan. Wannan kuma yake ne ne ingancin wannan hadisin da yake cewa miskinin miskinin lalla zarja lahu walau kana zamalin, duk da ya rubuta zamalin, wa miskinatun 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 man laha zarjin man laysa laha zarjin walau kana zata malin, ya rubuta zamalin. Wanda kai da kake dai larabcin ba irin da manzo Allah ba. Wanda dai larabci ne na wani yana so ya tsokani su zuru ko gauru sai tsara larabcinsa, ana faɗarsa amma ba wai hadisi ba ne sahihi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani kuma wanda yake yashi wannan malamin Ahmad Dunna ne Abul Mahasiri Jamaluddin Yusuf ibn Ahmad Ad-Dajawi Al-Maliki Al-Azhari al-Mutawaffa sanat 1365 al-Hijriya. To ban sani hadisi da malamin ba, har yake sai ka ala sunna ne ko ba har sai ka ba littafin sani da kai in littafi gare ka, in littafi yake da shi yana hannunka, to ai daga littafin za ka gano idan ya sa gaba sunna yake ko ba sunna yake ba. A galibi mutanen da suke wanda suka yi karatu a Jami'ul Azhar, dan Al-Azhar yana nufi ya yi karatu a Jami'ul Azhar, in ka kula mutaakhir ne, ya zo da karshe karshen nan ne a karni na 12 a 1314 karni na 14 saboda haka dan baya baya ne sosai. Al-Azhari ya fita daga Azhar, manhajin Azhar shi ne aqida su aqida ce ta Ash'ariyya, galibi wanda suka yi karatu a Jami'ul Azhar suna fita da aqida ta Ash'ariyyanci, sai dai daga baya su tafi, amma abin da suke koya shi ne wannan. Al-Maliki kuma kitabi ne zuwa ga mazhabar Malikiya, wannan ba aibi ba ne. Saboda haka ni ban san wani bayani dogo a kansa ba, amma dai tunda har ka zaƙulo sunansa, to babu shakka ko a bayan littafi ka gani, in a bayan littafi ka gani sai ka karanta littafin ka ga ila ya sa gaba. In ka ga yana yaɗa sunna, ahli sunna ne, in ka ga yana yaɗa bid'a, ɗan bid'a ne. Allah maɗaukake sarki ya fara dace, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.